This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin. Bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudir aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa bidala a kafin sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwana 14-15 wata kuma kotun da ta kawo ta tana yi tana son ta karba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka fake. An gwabza faɗa a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami a kan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata ɓarna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taɓa jiragen a wani ƙoƙari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tani dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
An jima kadamarin za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniya kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya. Kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kuli ya aika mana daga Kano.
A ranar Talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da Murja Kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin ɗa'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar Murja Kunya da aikatawa. Ko da yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talata nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin Murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki Murja Kunya, al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa
mun ba da ita karshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abata, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda Murja take?
To mu dai mun ba da ita, Murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantan su misali, amma da a ce hukunci akai mata, to da Murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu aje ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan garin hali, amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike. Ka'ida ne da wani ana bincike ko wata ko mutum na cikin gidan gyaran hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan gyaran hali ne ba za a iya zuwa kai tsaye su ce mata a ba su ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na Murja tun da har ma an fara zargin 'yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da take, saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tun da abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalin zarcin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na Murja.
Gwamnati sha'awar ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba,
amma da ta damu da zarcen Murja kenan.
Daga
cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta a kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko Murja Kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kuli, Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuli. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Muryar ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karbar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar kasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Salamu Mana Barma na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaki da mahandama dukiyar kasa jim kadan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu, shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes din da ƴan kasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu, dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da iko mayar da waɗannan kes-kes a hannun Kwaldef ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙale ta saman dadi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin hada rikici a tsakanin bangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana dauke da haɗurra masu yawa dangantaka da abin da ya shahi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su galihin juna.
Asali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shiri ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amso dose daga gaban shari'a su zo su mai da wani su, to wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na saka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Chiani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta bashi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka bashi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna idan ya kara gashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun je ta bakin shi shugaban Niger din. To su ɗan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar farafula wadda ake cema Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasa she guda uku, watu du chicken kasa eko wa tu chicken kasa sha sedia wu suni baya gatatele aziki. Do haka yaw su da abaya din su che suni ta chicken uwa nang hati nguwa da anka ina neman chige man kasa sha sedia wu watu maida kasa sha su baya ni. Idanka diba wadon kasa she banda suna sahumbaya yaw suna da matalo lenta alon kasa. suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka dauka musamman Niger wato idan ta hita sai da yawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da tekun Maliya ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba
haka ne to maganar fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya nau ita da Faransa ambassador din France yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka sun cika mu ciki kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba
duk dan ta'adda daga Maiduguri sai kebi sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka hiddanta sai ka ce ha Faransa zo ka mun nuna soje bakin bodar Niger
kuma Nigeria babu wani problem tsakaninmu da Nigeria president kin Nigeria president kin Sadio Yawo ne abinda yayi da sunan Sadio Yawo a matsayin shi na shugaban Sadio Yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abinda Nigeria ba tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Nigeria ne ake ka hatsi dai wanga daga Nigeria ne ake ka mana shi
kane yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu tayo wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mummuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gaggan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intinikar Alasan a wannan tattaunawa tayo shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafata
ita Syria wuce ga gani su ne sun gaju ne mulki sun kara a cikin ran da aka kafata Yakubu gawaci da kashi na fashi wannan saka dan minista ta mai ba liyawa gidan shi sai da yau kin nan Yakubu gawan Lagos an kawata inda sun so yake
alarin tar da 75
shi ma general ne mai zuwa mulki sai kun ce a lieutenant colonel na Niger la misère yana general na wata walta ta zan Burkina Musa Traore yana general
na Mali
Kenku na Benin wani taya kwanan ne shi ma a wani taya kwanan ne ya yi yi mulki shi ma ya hau na Murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani wani mutane shi ne ake ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji ne su gobe mulki ko ina suna gasar kata ko ya zai da gishi a zama
amma suna cewa kamar da masu tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abin ya jima general ne da tobo shi ba kuma wanga president ran nan to ina na democracy kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wane ku kasa al'ummar Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan babu to abinda ya samu shi fudan so yin su masu gaji sun ka samu kasar da uku kuma so yin masu gaji uku su gozu gozu su yi da ku za mu planning ita tana arziki na gaskiya yaushe baka san inda aka buga kudin ka ba baka san inda aka zancen shin sai dai wayan ka ji ba faransanci community economic da zata da fit da gosi to ina economic shi ne an ka yi da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba
amma har yanzu ayi kasashen nan ba su fita daga IMF ba dake kula da harkokin
su sai na tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da NT kana da mutaka baka da abin volunteer yayi ne bai baba ka ja mutane baka da birkin da baka da ko biya ga ne kana da rubutun mutan daga kana zore ba zai yi ba kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu ci wannan matsayin da muke ci tsangi da muke ciki shekara 50 fasaka an kusa 50 ne ko ken Niger da ken Nigeria ba mai raba su
president an tunkar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo shi sibillai ban ganshi ba ni na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kannanmu ne Burkina Faso kannanmu ne Nigeria kannanmu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce hadda su kwatanci fuwar da sauransu duka al'umma guda ce duka mu in Afrika ne kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin na kasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukan su cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a duke in suka diba wanga hitar na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kanun Afrika
amma kuma yana magana da samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Nigeria ta samu mulkin mallaka France sai France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kuwa labusan ne mu an kore France France ta tayyata kuma dan France ta tayyata sai mu komo mu tsakanin mu ci juna di ba illar da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan nishar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru na ji ya ce a ɗan nishar su dawo su dauki katu da shejur Tahiru Gimba ni makan mu adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali in ce nika yana president an nigar sai ne sai da ya tashi dauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta mu al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji dadin zama cikin su ba sai an sake tsari kar wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah bai matakin nan
mun da fata ce haka ba za mu
dinga ai shi ya yi dogare mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba di ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Nigeria ne ake ka hatsi dai wanga daga Nigeria ne ake ka mana shi ko da wannan masara ba mu yanzu franchise kin mu da Benin wannan da aka like ka san ɗan Niger nawa suka yi asara ka san ɗan Niger nawa suka talauke ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi ka san ko nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajen su kuma wai Togo mu daga Togo za a dauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso goshin mu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa an ga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya nan ita da France ambassador kin France yana can e kaf sahel ta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa e kaf sahel Niger ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mu ne ke da takunkumi kuma waɗanda ƙasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsinci kanmu ciki kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president tayin dinga magana nan ta sai da yawo akwai gara ko kuwa baki alƙalami ya riga ya bushe
ayyan jarago ya kwanta
sai ya ce amma ragon nan ya tashi
ba ya tashi ba fita cikin sai da yawo shine alheri ga kasanmu shine alheri ga kasashen gana
kuma babu wata maganar gyara
babu abin da yanzu a yi ga IOS ga IOS ga IOS ga sai da yawo a tattauna gyare-gyaren da za mu yi na hango da wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki daidai ruwa daidai saki in ka ba ni visa ya samu ka visa in babu visa mu yi shaka da
ana cewa kasashen nan na AS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
a cikin duniya amma ake fadi babu wanda ke da Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa ya hidda tallabi ga man fetur ya hidda wane ne hidda wane ne ba kali albashi kowa ya san gina ramu yake ana fita abin da turuwa ta aje a dauka a dafa a dafa a ci kenan alheri gare mu in muna son gobe mu shiga cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitanmu kuma dole mu haɗa garinmu ba wai zance ya yi dan wani alaƙa ya ce a ayyar su da an gata ba da ta'addanci
yaƙi da
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewan Najeriya babu inda za ka ta kai noma yanzu babu mai gonan gata ba komowa babu inda za ka ta kai kiwo babu inda za ka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne bisa 36 kenan ya kanin daga kasar duk yan ta'addan daga Maiduguri sai kiri sun mamaye babu daji za ka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka za ka hidda sai ka ce ha Faransa zo ka kai mana da soje bakin bodar Niger ka tattale min yan ta'addan kuma daga Niger suka kuwa kowa ya sani daga Sokoto dajin kawai su suka zuwa da mashin su biyo ta dogon su a duk lege mishin mali
kai can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta aiki da tayi na su jin da har gobe suna ga kula da bodar Niger da Nigeria
madalla to bari mu jaburke anan sai Allah ya kai mu lana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu lana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dandana kudar ta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intinikar Alasan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barma da ya hada mu na wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin a washe da muke fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima.